ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهانا في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من أتقائه من النار. ثم بعد ذلك بايه حقا لأشكما الله يسوي أبدرا غام داود تفسيري كمن يدمك سابيدا شكرو تقوس كورتارب شكرو تقوس نزقوش موفار وانا تفسيري shekaru takwas ko bakwai da suka wuce aka zo aka dakata, kuma gashi Allah ya zo, Allah ya so ya yadda ya kawo mu, za mu ci gaba da yin tafsiri a cikin masallacin Darul Hadith. Insha Allah, abinda muke son mu ja hankalin ƴan uwa akai shine, yanzu yadda al'amarin halin rayuwa yake tafiya yanzu, ya kamata kowa ya canza niyyarsa, ya jatta niyyarsa, ya yi ikhlasi a cikin niyyarsa. Kada ka taba zuwa makarantar karatu hadisi ko tafsiri ko fiqh don wane ya fi iyawa, wane shi ne ya iya, wane shi nake so, wane shi ne a'a. Za ka je ne saboda Allah, so kake a samu canji tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka ta yau a cikin watan azumi, a samu canji ka sadaukar da lokacin bayan la'asar, bayan asar ko bayan la'asar ko bayan isha ko bayan sallar asuba, duk inda zaka je karatu, duk musulmi abinda ya kamata in aka shiga watan azumi ya kamata a samu canji a cikin rayuwarka. Inda kana karatun alqur'ani izbi ɗaya ne, kamata yayi a ga ka kara izbi ɗaya ko rabi izbi ko su ne ko rubai ko menene, ya zamana an samu canji a cikin rayuwarka cikin azumi sama da rayuwarka da take kafin watan azumi. Haka wajen ciyarwa, in kana ciyarwa sai ka ƙara, in ba ka yi sai ka fara. Haka wajen sallolin dare, haka wajen hakuri, haka wajen mu'amala da mutane, ya zamana dai an samu bambanci tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka cikin azumi. Shi yasa karatun alqur'ani, tafsirin alqur'ani, ba ana yi shi ne don wani ya iya wani bai iya ba, a'a muna yi ne don mu tarbiyyantar da kanmu. Wata shekara kusan shekaru 30 da suka wuce mun je yawo bude ido jami'ar islamiyya ɗalibai, muka je kasan indiya wajen wani babban malami Abul Hasan Nadawi, babban malami ne, Allah ya sani ya shaida babban malami ne a cikin komai, ya kai ko ina a cikin ilimi. Muna cikin tattaunawa da muke yi ana magana, alqur'ani yana gidan kowa, wani kowa ya haddace alqur'ani, ko ba ka haddace alqur'ani bane ka haddace zuwa alamtar kai ba, ba haka bane ba, ka haddace zuwa sabbi, ka haddace zuwa kaza, mana alqur'ani na gidan kowa. Amma wani in ya san yana magana da ayoyi, sai kai ta mamaki ya akai, sai ja hankalin mu baki dai, sai muka tambaye shi me yasa in muna karanta alqur'ani, muna karatu alqur'ani ko muna karanta alqur'ani ko tafsiri, baba jin ruhaniya ruhi mana rayuka ta mutana tasiri yadda kake magana din nan. Sai ce eh, lokacin da kuke karanta tafsiri din nan irabi ya dauki hankalinku, balaga ta dauki hankalinku, wanda ya dauki hankalinku, to waɗanda ma li irabi da balaga ke dauki hankalinsu kenan, ina ga waɗanda hayaniya ce take dauki hankalinsu. To shi yasa za mu tafi tsakaninmu da Allah, muna tarbiyyantar da kanmu, ba da kowa ake ba, ba manufanmu shi ne mu tarbiyyantar da kanmu mu samu tasiri, mu tabbatar da cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi, an saukar da shi ne ana magana da mu, da mu tun daga zamanin da aka saukar da shi ana magana da su ne har ila yaumil qiyama. Kisa ka san maganganun da ake yin nan da kai ake yi, in ana umurni ne kai ake umurni, in hani ne, in ana baka labaran da suka gabata ne da kai ake kasancewa al'ummar da suka gabace ka ga hanyoyin da suka bi wanda suka tsira, ga hanyoyin da wa'in suka bi suka halaka. Saboda me? Saboda ka bi hanyar wa'inda suka tsira don ka tsira, ka guje wa hanyar wa'inda suka halaka don gudun halaka. Amma in za a dauki zuwa kasuwaratu don burgewa, ai wane nawa ne, ai wane ba nawa bane, ai karatu yayi daɗi, ai wane ya fi iyawa, a toshe dan duk inda kake siya samu duka baya shige ya shige maka saboda ya lalata ma komai. An fahimci wa'annan, to insha Allahu da sunan Allah ɗauki sarki da taimakonsa za mu sake dawowa. Da mu yi har muku kai suratul anfal ko, to yanzu za mu sake dawowa sai da aka tattauna. Wai suna ganin a cigaba da wancan, wai suka ce ai wa'annan ɗaliban babu su wa'annan sababbi ne. Tunda an dawo sabon masallaci, masallaci darul hadis, yace suka ce a fara tafsirin kuma tun daga farko. To in shawara da aka dauka kenan, aka ce za a ci gaba da tafsiri amma za a sake dawowa tun daga farko insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata niyyarmu, ya karba mana ayyukanmu, ya mana gabo da gatar, ya kasance tare da mu a cikin komai, ya kautar da mu hanyar shaitan, ya raba mu da shaitan, ya dora mu akan shaitan da mabiyan shaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلى الله تعالى الشر الرجيم. Ma'ana ina fakewa ga Allah madaukakin sarki ya kare ni daga barin shaitan jefaffe da ananne, shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Billahi minash shaitanir rajim wa idza qara fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Duk wani abin da zaka yi ka nemi tsari, Allah ya raba ka da shaitan. Sannan sai ce bismillahir rahmanir rahim, ai abda'u bismillahir rahmanir rahim. In zaka ci abinci kace bismillahi aw bismillahir rahmanir rahim, ai akulu bismillahir rahmanir rahim. In zaka sha kace bismillahi, ai ashrabu bismillahi, ajlisu bismillahi, aqumu bismillahi, anamu bismillahi, azhabu bismillahi, arji'u bismillahi. Ma'ana duk abinda zaka yi ma'ana kana fara shi ne da sunan Allah madaukakin sarki. Me yasa in za a yi abu sai a fara da sunan Allah madaukakin sarki? Saboda Allah ya saka maka albarka a ciki. To Allah madaukakin sarki ya saka mana albarka a cikin karatunmu, a cikin durusanmu duk baki daya. Mun fara da sunan Allah, Allah madaukakin sarki, Ar-Rahmani mai gamamman jin kai, Ar-Rahimi mai kebabban jin kai, kamar yadda zai zo a cikin Fatiha. Sai ce alhamdulillahi rabbil alamin. Farko wannan sura ta kunshi mas'aloli masu matukan muhimmanci a cikin addini. Suratul Fatiha gashi ayoyinta guda bakwai ne, amma ta kunshi duk wani abubuwan da ke cikin Alkur'ani tun daga farko har zuwa karshe. Shi sa aka ce mata ummul Qur'ani. تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم. wannan sura suratul fatiha ay suratul hamdi ta kunshi ma'anonin alqur'ani mai girma. washtamalat ala usuliddin wa furu'ihi, ta kuma kunshi tana dauke da usuliddin, asali asali na addini, wa furu'ihi da rassan addinin musulunci, wa tanawalatil aqida, ta taba maganar aqida, abinda ya danganci aqida, wal ibada da ibada
والتشريع للشرع wannan sura ta tattauna game da aqida ta tattauna game da ibada ta tattauna game da shar'an musulunci at-tashri' ash-shar'antawa wal imani bil bahs ta tattauna tayi magana game da yin imani da tashin al-kiyama wa bi sifati llahi al-husna tayi magana kuma game da sunnakin Allah madaukin sarki da sifofin sa madaukaka wa ifraduhu bil ibada kuma tana magana game da cewa a kadaita Allah madaukakin sarki kadai a cikin ibada wal isti'anati a nemi taimako wajen Allah madaukakin sarki shi kadai to neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako abinda dan adam zai iya yi maka shari'a ta baka izini zaka iya neman taimako a ciki amma duk abinda ba mai iya yi sai Allah sai ka je wajen kowane ne ka nemi ya taimaka maka a cikin wannan ma'ana ka bautata masa kenan in baka yi hankali ba zaka fita cikin addinin musulunci kenan waddu'a'i da addu'a ma'ana ba za a roka ba sai Allah ba za a nema ba sai wajen Allah madaukakin sarki wal irshad ila talabil hidayah wannan aya sura tana shiryar da mu kullum mu rinka neman shiriya daga Allah madaukakin sarki mu rinka neman Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don shi kadai ke iya shiryar da mutane sawa'an hidayatu bayan wa irshadin aw hidayatu tawfiqin wa qabulin ila ad-din al-haqqi was-sirat al-mustaqim da roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai zuwa addini na gaskiya da tafarki madaidaici wa tajannub mana sa'annan kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya kautar da kai daga hanyar waɗanda suka halaka to me su ayoyin suke fada ne alhamdulillahi rabbil alamin ina mana alhamdulillahi rabbil alamin ai qul muqaddar mahzuf ai qul kace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu dukkan yabo da godiya da jinjina na Allah ne kadai lillahi ai Allah kadai shi yake banci wannan abubuwa baki dai shi kadai lillahi Allah madaukakin sarki al-ilahu ai al-ma'budu bil haqq Allah madaukakin sarki mana al-ilahu mana al-ma'budu bil haqq to in aka ce Allah is lafzul jalala kenan sai kaga kafir kita ko kuma aka kara aka ce rabbil alamina ubangijin talikai waɗannan kalmomi suna da razanarwa suna da tsoratarwa alhamdulillahi dukkan godiya dangin godiya da yabo da jinjina duk sun tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamina ubangijin talikai mahaliccinsu wanda ke azurta su wanda ke basu wanda zai ke rayar da su wanda zai iya kashe su banda Allah ba mai iya daukar nauyin rububiyya sai ce rabbil alamina ubangijin talikai su wane ne talikai talikai duk kullu ma si wallahi duk abinda ba Allah bane yana cikin al'alamuna kenan ko Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaita da mulki da iko da isa da cika da kamala in banda Allah madaukakin sarki duwar makhluki yana cikin al'alamina rabbil alamina ubangijin talikai ai wanda ya halice su ba tare da wani misali ne ya gani ba duk sa'an da kaga wani ya kera teburi in kana son ka kera irin shi sai ka kalli misalin da aka yi sai ka yi irin shi ko wanda ya fi shi ko kasa da shi to lokacin da Allah zai kirkiro halittarsa ya halici dan adam da mala'iku da aljanu da dabbobi da bishiyoyi da duk al'alamuna a ina ya je ya koyo wa ya koya masa wa ya yi kafin shi har Allah ya koya yasa ka ce a shi ne rabbul alamina milkan wa khalqan wa ijadan min ghairi misalin sabiqin Allah madaukakin sarki shi ya halice su shi ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabace shi ba ma'ana shi ya kirkiro halittar molin da aka zuba wannan halitta Allah madaukakin sarki shi ne kirkiro wannan shi ne kirkiro su rabbil alamina ubangijin talikai mamallakin su wanda ya halice su yake azurta su shi zai iya azurta su banda Allah ba mai iya bada arziki a sai kawo sifofi guda biyu don hankalinka ya kwanta saboda sifofin da aka kawo na farko suna da nauyi Allah lafzul jalala rabbil alamina ubangijin talikai saboda kada ka ji tsoro akwai zalunci akwai jabberanci akwai karfi akwai nuna isa sai ce arrahmani arrahimi waɗannan sifofi guda biyu sai Allah madaukakin sarki ya kawo su don ya kwantar maka da hankalinka ka san cewa jalala din nan da jabberanci din nan ba na zalunci bane, ba na nuna fin karfi bane, ba na yi wa mutane azaba bane, ba na kaza kaza bane. Yace Ar-Rahmani Ar-Rahimi, sifofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki, ɗaya na aiki duniya, ɗaya na aiki lahira. Ya waɗannan sifofi suke ci? Yace Ar-Rahmani Bahaushe sai ce mai kyauta. Ina ba nan kyauta? Mai kyauta. Waisu ba nan sai Ar-Rahmani mai gamamman jin kai, Ar-Rahimi mai kebabban jin kai. Ina ma'ana ma'ana Ar-Rahmani mai gamamman jin kai a duniya. Allah madaukakin sarki jin kansa a duniya ya shafi kowa, ya shafi mumini, ya shafi kafiri da munafiki da wane ne, duk baki daya halittar da Allah ya halicce su, to Allah madaukakin sarki shike daukar nauyin su, ya ci da su, ya shayar da su. Shi yasa wannan sifa ta farko tana aiki a duniya, ta shafi kowa da musulmi da kafirai. Kai wannan sifa ma ta farko Ar-Rahmani bata kebance musulmai kadai ba, a'a ta bar kofar bude duk wanda ya fika kwarewa a cikin noma, ko arne ne ko kafiri ne, zai fika cin abinci, zai noma abinci, zai ci ya ragu, ya sayar, ya samu kudi, ya aiko maka, ba tare da la'akari da cewa musulmi ne ko kafiri ne ba. Wanda ya fika iya kere-kere zai kera ma jirgin sama, ba tare da la'akari cewa musulmi ne ko kafiri ba ne. Zai kera jirage, zai kera motoci, zai kera kayan yaki, ya fi karfinka, ya maka duk abin da ya ga dama, ya zalunce ka, ya ci ma mutunci, ya yi ma komai. Saboda mai wannan kofar buɗe take, ka'idarta ka kware, wanda ya fi kwarewa a cikin iya rayuwar duniya shi ne zai fi kowa samun rayuwar duniya. Shi yasa musulmi su tashi, su ma su tashi tsaya, su tashi su mike, su tsaya, su iya noma, su iya sana'a, su iya kere-kere, su iya mulki, su iya siyasa, su iya kasuwanci. Shi kenan sai su zo su dawo da martabansu, ba za su kwanta su zauna suna bacci su ce ai Allah na nan, Allah zai muna kaza, Allah yana nan, Allah zai muna kaza, ya mayi. Amma yace ka tashi kai ma ka koyi noma, ka je da fartanya, ka je ka haka kasa ka shuka, ka je ka nemo ruwa da taki ka sa, sai kai ma ka samu abinci ka ci har ka koshi, ka ba makota, ka sayar ka samu abin, ka samu kuɗi. Amma in aka kwanta ana kiwiya, ba a tashi tsaye an je an yi aiki gadan-gadan kamar yadda kafirai da arna suke ba, to sai sun ci muku mutunci, sai sun wulakantar da mutane, sai an ji ba daɗi kamar halin da ake ciki a yanzu. Saboda Allah shi ne Ar-Rahman, kafin ya kawo Ar-Rahim shi ne kawo Ar-Rahman. Ma'ana sifa ta rahama ita ce ta gabata, ya shafi kowa, saboda shi ne Rabbul Alamina. Al-Alamuna ka ce duk abin da Allah ya halitta. Tunda Allah ne ya halicce su, to Allah ne ke ɗaukar nauyin ci da su, da shayar da su, da ba su arziki, da kulawa da su, da ba su lafiya, da ba su ruwa, da sa albarka a cikin ƙasa. Ar-Rahimi mai kebabban jin kai, duk jin kan Allah madaukakin sarki da yake bila adadi ranar lahira sai mu'minai. Kafiri ba zai samu koda kwatankwacin jin kiyashi ba. Duk abin da ya yi na aikin alkhairi na kirki a duniya Allah zai saka masa a cikin Ar-Rahmanu, a ciki Allah zai saka masa. Amma in ka zo lahira, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, za a saka masa a duniya. Ya kira maka jirgin sama, kawo ka je ka yi haji, ka yi umra, ka je ka sadar da zumunci, ya yi maka fanka, ya yi maka komai da komai, duk ayyuka ne na alkhairi, kai gazawanka ya hana ka kai, ba wai Allah ne ya hana ka kai. Babu inda nasu ya ce kwakwalwan Bature ta fi kwakwalwan Balarabe ko ta fi kwakwalwan Bakin Mutum, a'a tashi aka yi. Kai ne ma kafin Bature ya san menene ilimi, kai ne farkon wanda aka ce maka iqra. Addinin ka ya fara ne da iqra, i karatu. Me za a karanta? Ba a ce ka karanta fiqh ba, ba a ce ka karanta hadisi ba, ba a ce ka karanta tafsiri ba, ba a ce ka karanta lugha ba, aka ce i karatu. In aka ce i karatu aka share maf'uli din, ma'ana ka karanta komai, ka karanta alqur'ani, ka karanta tafsiri, ka karanta hadisi, ka karanta fiqh, ka karanta lugha, ka karanta science, ka karanta kimiya, ka karanta noma, ka karanta kere-kere, ka karanta komai, kai ma za ka zo ka kai inda suke har ka wuce su. Saboda jiya da musulman da suka tashi tsaye sai da suka yi waɗannan duk, sai da aka je aka koyo a wajensu. sannan aka rikita musu lissafi aka saka musu fitintino suka kasa samun sukuni sannan abubuwa suna ci gaba ar-rahimi me ke banban jin kai jin kan Allah madaukin sarki ranan lahira bata shafi kowa ba sai mu'minai kafiri ko wane ne shi ba zai samu jin kan Allah ba koda kwatankwacin jankiya shine shine ma'ana ar-rahman me kyauta me gamanman jin kai ar-rahimi me gamanman jin kai a duniya ar-rahim me ke babban jin kai a lahira shine sifofi ne guda biyu na rahama da tausayawa na Allah madaukin sarki saboda a sanya jama rai kaji Allah rabb ai suna da zafi suna da nauyi sai kaji tsoro zaka ce ai wannan Allah dinnan ar-rabb dinnan ba irin wanda ka sani bane da jabbiranci a'a yana da sifa kuma ar-rahmanu ar-rahim maliki yawmiddini mamallaki ranan tashin al-kiyama maliki yawmiddini maliki yawmiddini mamallakin ranan sakayya ranan sakamako ranan tashin al-kiyama ke sa aka ce yawmiddini to sauran rane kun ba Allah ne ke mallakar su ba me yasa aka kebanci ranan al-kiyama aka ce mamallakin ranan al-kiyama duniya mallakar wace ce ba mallakar Allah ba ce to me yasa aka ce maliki yawmiddini sai suka ce eh kamar yadda muka ce ar-rahman ar-rahim ma'ana maliki yawmiddini Allah shine mamallakin ranan sakayya ranan sakamako ranan tashin alqiyama to duniya fa aka ce eh mallakar Allah ce milkan wa khalqan wa ijadan min ghairi misalin sabiq to me yasa bai al-fakhari da ita ba da duniya ba aka ce ai duniya Allah ya raba kowa wannan yana mallakar Najeriya wannan yana mallakar Saudiya wannan yana mallakar America wannan yana mallakar Ghana wannan yana mallakar Sudan wannan yana mallakar kaza a Najeriya kuma wannan yana mallakar Kano wannan yana mallakar Katsina wannan Jigawa wannan kaza a Kano wannan yana mallakar unguwa kaza wannan yana mallakar gari kaza a unguwan wannan yana mallakar gida kaza a cikin gidan wannan yana rabatar sai yana mallakar da matarsa da yayansa dukkan kashin su matan gidan tana mallakar akwatinta tana mallakar dabbobi mana tufanta tana mallakar gidan mana yayan gidan wannan yana mallakar kowa Allah ya raba ya ba kowa yana mallakar wani abu ba makhlukin da zai ce ya waye gari baya mallakar komai ko takar hakkolanka ba mallakar ka bace waye ya mallaka maka Allah madaukin sarki to shi yasa ba a yi alfahari da wannan ba sai Allah ce maliki yawmiddin ranan lahira ko fa waki da mallaka Allah liman almulku alyawma sai an taru baki daya Allah ya tara halitta tun daga farko har karshe a girgiza kowa ya ji barazana da tashin hankali sa'annan Allah madaukin sarki yayi tambaya so uku limanil mulkul yawma duk sarakunan duniya duk shugabannin duniya tun daga farkon halitta har karshe wanda za a tashi alkiyama kowa yana nan gaban shi zaje limanil mulkul yawma sai kaje tsit ba usba asba mai iya daga kansa balle ya tsatsa limanil mulkul yawma kaje tsit limanil mulkul yawma kaje tsit ba usba as sai Allah ce lillahi alwahidul qahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانه متو واي sai daga dai ya zo zai ya yalla bai sai ce his excellency sai daga ya tsatsa shugaban kasa sai daga liman almulku yau bai ce ina ciki ya isa sai Allah ce lillahi alwahid alqahar wane mutum Allah kadai shike mallaka a wannan rana al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat kowa da aikin da kai tun daga san da ka shiga office har ran da ka fita tun daga ran da ka fara kasuwanci har ran da ka har karan da ka bar duniya za a yi ma kowa sakayya yasa ce maliki yawmiddin to daga nan suratul fatiha tana nuna muna alaka tsakaninmu da ubangijinmu in zakaru har yanzu ba mu kai inda muke bukata ba har yanzu jinjina muke wa Allah muna godiya muna yabo muna fadanci muna komai har yanzu ba mu kai inda bukatar mu take ba yanzu za mu fadi bukatar mu ma'ana duk sa'ar da zaka roki Allah kai ka kar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai salatin annabi kai gayaba ka yabi Allah madaukin sarki ka gode masa kai salatin annabi sannan ka daga hannu Allah a bani kaza Allah kaza nake so Allah kaza nake so kai daidai ke sa ka fara alhamdulillahi rabbil alamin duk fadanci muke yi ar-rahman rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ينزمك فتو دبكات ممكة شيء هر ينزو إياك نعبدو wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke bautatawa, iyyaka na'budu. Akwai bambanci a cikin harshen Larabci daga ce na'buduka da iyyaka na'budu. Na'buduka muna bautata maka, iyyaka na'budu kai kadai muke bautata maka, saboda wancan kalma ta farko tana karban atafi, na'buduka muna bautata maka, da kuma wane, da wace, da kaza da kaza, saboda yana daukar atafi. Amma iyyaka kai kadai, ko a Hausa, muna bautata maka, ina son ka, ina son wane, da wane, da wane, magana ka tayi daidai ba gwaranci, amma kai kadai nake so, da wane, da wane, wane. Eh, ya zama me, ya zama gwaranci kenan. Sai ka ce kai kadai nake so, yace iyyaka na'budu, kai kadai muke bautata maka. Ba zai taba yiwuwa kuma a ce zamu bautatawa wane, zamu bautatawa wane, zamu bautatawa wane ba, kai kadai muke bautatawa. To ina ma nan ibada, na'buduka muke bautata maka, ai duk abinda yake. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yarda min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Duk abinda Allah ya so ya yarda da shi, zantuttuka ne, ayyuka ne, da harshe ne, da zuciya, sunan su ibada, sunan shi ibada. Abinda Allah ya so ya yarda da shi, sunan shi ibada. Kada ka kuskura ka sarrafa wannan, koda kwatankwacin jankiya shi ne, ma wannan Allah ka yi shirka kenan. In ma shirka ta fitar da kai addini, ko kuwa a shirka da take bukatan a zo a tunatar da kai, dan baka sani bane, ma'anar ibada kenan. Kai kadai muke bautatawa, ba za mu bautatawa komai ba, ba za mu bautatawa mala'iku ba, ba za mu bautatawa bayin Allah na gari ba, ba za mu bautatawa kasa ba, ba za mu bautatawa siyasa ba, ba za mu bautatawa kasuwancin mu ba, ba za mu bautatawa komai da komai mu ba, har abada. To yaya za ka yi ka tabbatar da cewa kai ka fita cikin wannan abinda kake alkawari tsakaninka da Allah, kai kadai muke bautatawa? Ina ma'anar ibada. Ibada wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje wajen Nasara na Jiran, sai karanta musu aya kama jaa fi riwayatit Tirmizi, sai ce ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa. Zuwa karshen aya yace ittakhadhu ahbarahum, ai sun je sun riki manyan manyan malaman su da manyan manyan waliyan su, suna bautata musu. Sai suka ce ma na abuduhum, zai ce ai ba bautata musu muke ba, waliyan mu ne, shugabannin mu ne, su suka kafa siyasa muna ciki, ubangidan mu ne, shi ya kafa mana siyasa, shine shugaban mu, shine siyasa kaza 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 mu, ai ba bautata musu muke ba. Sai manzo Allah ya ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta, ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta. Suka ce haka yana faruwa. Yace ai bautata musu ke, ma'ana in kana siyasa, sai siyasar ka ko shugaban siyasar ka ya halatta ma abinda Allah ya haramta, ka halatta ka bautata masa bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. In ya haramta maka abinda Allah ya halatta, ka haramta shi, ka bautata masa, ka sani ko baka sani ba, ya sani ko bai sani ba, haka al'amarin yake. Yadda manzon Allah ya fassara kenan, da siyasar ka, da kasuwancinka, da shugaban kasar ka, da kasar ka, da kamfanin ka, da menene da menene dinka, kada ya shige kai abu ne dan sabo. In kai abu ne dan sabo, sai ka roki Allah ya gafarta maka. Amma siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta, ka bautata ma siyasa, wannan siyasa ba ko inda za ta kai ka, shi takeici da tashin hankali da fitintinu da rashin daidaito al'amari, kuma har abada bukatar ka ba za ta biya ba, kana cikin kunya kenan. In siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta, ko ta haramta maka abinda Allah ya halatta kai kuma ka haramta shi, ka bautata ma siyasa, wallahi tallahi wannan siyasar ba inda za ta kai ka, sai cikin wahala, sai cikin masifu, sai cikin fitintinu. Za ka iya samun mulki da kake nema, za ka iya tara kuɗi, amma waye ya ce maka da mulki da kuɗi su ne suke sa ka ji daɗin rayuwa? Ma'ana mulki shi ke sa a ji daɗin rayuwa, kuɗi shi ke sa a ji daɗin rayuwa, suna cikin abubuwan da ke sa a ji daɗin rayuwa in an yi amfani da su inda ya dace. Amma jin daɗin rayuwa, Allah madaukakin, jin daɗin rayuwa shi ne tumanina, nutsuwa a cikin zuciya. Sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dan siyasa ne kai, shugaba ne kai, sarki ne, mai kudi ne, zamana kana tuna Allah, tuna Allah kuma kowa ya san abubuwan da ake fada, duk zikirin da manzon Allah ya kawo bangare ɗaya ne na tuna Allah, ka dauka kana yi, sa'annan kuma tuna Allah na biyu, ka tashi ka tattara ƴan uwanka musulmai, kana koya musu abin da Allah ke so da abin da Allah baya so, kun manta Allah kenan ko kun tuna Allah, da a ce ka zauna kadai kana yin azkar da ka koya daga Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su tuna Allah, da manzon Allah ya zauna cikin masallacin sa da ya kafa zawiya da bai fita yaje yayi yaki ai masa rotsi a karya masa hakorin sa ba har Allah madaukin sarki ce wa iz zarf kenan wa iz ay wazkur iz sa'ata gadauta min ahlika kharajta min ahlika mubakkiran wa iz gadauta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim ka tuna lokacin da kai sammako ka fita daga gidanka kamar masallacinka kamar gidanka kamar ungon ka je wajen fagen yaki kana jera bataliya kuku tsaya nan wayannan su tsaya nan ga yadda za ku yi da a ce a zauna kadai ana zikirin shine abinda ake so da manzo Allah bai fita yaje gazwatul mu'ta ba da bai je yaje gazwatul uhud gazwatul badar gazwatul khandaq muraisi duk wayannan yaki ake da manzo Allah bai tafi ba aje aji ba dadi wata rana aji dadi wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت بك أباك الله ورجل ذلك فدعوا يوم حنين سنة قال أي سنة ديوة نسكة لن نغلب بعد اليوم من كثرة سيسكة جيكتي واسنة ديوة سي الله ينونا مصبا أبن بانان أبن يكي بتايمك ودق الله يكي سيسكة جدائي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كيسا دي ذكرين دك إيا دو حدك دا القرآن دا حديثي دا بن سنرك أبن دا أكيسو كفتو كان كرنت دا متاني أبن دا الله كيسو يا جماعة الله ينا سو كذا الله ينا بادا دا أكا كذا كان أكو يا مسو يا جماعة الله بايا سو كذا الله يحنا كذا الله ينا فشيء لكذا kana tunasar da su Allah madaukin sarki kala kenan na biyu a cikin zikiri sa'annan kala na uku duk sa'an da ka tasamma wani aikin alkhairi ke dan zai zo ya fi karfin ka sai ka tuna Allah sai kai duk sa'an da ka tasamma sabon Allah shaytan ya zo yana ziga ka yana ingiza ka sai ka tuna Allah baya so sai ka daina ka tuna Allah kenan sai ka hada wayannan guda uku to sa'annan zaka zama min zakirin Allah katsiran wazakirat sai ka hada amma ka zauna cikin zawiyanka ko masallacinka ko ungwanku ko gidanku ba abinda ake so kenan ba an allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub shi yasa ɗan siyasa dama mun ce wannan shekara duk darussan mu insha Allah muna tarbiyantar da kanmu muna tarbiyantar da mu almajirai da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da masu mulki duk inda aka kai da zafi a cikin siyasa da son duniya da son mulki kada a bautata ma siyasa wallahi in an bautata ma siyasa ko an bautata ma kujera ko an bautata ma kamfani ko an bautata ma dukiya ko wallahi tallahi ba za a taba cin nasara ba kullum sai kaskanci da wulakanci ga dukiya amma ana cikin talauci ga mulki kana kan kujera amma kuma kana neman wannan kujerar da kake kai kuma to me kai wani talauci ya kai haka in tuwo baya maganin yunwa don me zamu ci gaci kana kan kujerar mulki kuma kana son kuma kujerar mulki me kake so ka dawama inda dawama kake so kai ma ka san baka da hankali kenan banda Allah wa yake dawama da ana dawama kan wannan kujerar zaka zo ka tarra mutun nan suka hawo wannan kujerar suka sauka suka barka suka bayin bar maka haka kai ma dole ko da dadi ko ba dadi ko kana so ko baka so wallahi haka kai ma zaka sauka ka bar ma wani har ila an yarithu Allahu al-ardha wa man 'alayha sai ka zamo ka wayi gari talaka ma yafi ka hankali yafi ka jin dadi yafi ka nutsuwa yafi ka kyakkyawan manufa yaya akai haka talaka ya zai fi shugaban siyasa ko mai mulki yafi shi kyakkyawan manufa sai aka ce ai duk wanda ke neman wani abu yana neman abinda mai yiwuwa ya samu ne ko mai yiwuwa ya rasa mai neman kuɗi ko ya samu ko ya rasa yana neman mace ko ya samu ko ya rasa tana neman miji ko ta samu ko ta rasa yana neman kaza ko ya samu ko ya rasa kai kuma mai mulki da kake neman dawama fa kana neman me kenan abinda ba zai taba yiwuwa ba to ba wahalallai sama da kai ba wanda ya fi ka wahala duk dabararka duk fasaharka duk kwane-kwanenka to shi yasa sai ka dawo siyasa ka yi ta yadda shari'a ta baka dama ka yi in ka kauce wannan siyasa ta zama maka fitina, ta zama ma azaba, zaka ga hakka je maka na cikin kaskanci, sai kai iya kokarin ka girma, sai yara kuma su taso su mai da kai aboki, su mai da kai ne abokin wasa, abin wasan yara, wannan fada, wannan fada, wannan fada, kuma baka isa ka koma gida kana su ba, don ba za ka iya ba. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu, daga gare ka kadai muke neman taimako a cikin abin da ba mai iya yi sai Allah, ma'ana cikin abin da dan adam ke so, ashe akwai abin da Allah kadai ke iya yi, akwai abin da Allah ya bai wa bayansa iko za su iya yi. Dan Allah taimake ni, mu dauki teburin nan, nayi shirka, dan Allah taimaka min, ka bani kudi ko ka bani abinci, nayi barna, nayi shirka, eh Allah ya baka iko, kana da kudi na roke ka bani, Allah ya baka iko, kana da karfi na roke ka mu dauka wannan teburi, Allah ya baka iko na roke ka taimaka min da kaza, zaka iya. To in ya mutu kaje kuma kabarin shi kana roƙon shi baka arziki fa, in kika je kabarin shi ko yana da rai kije kina cewa ya baki haihuwa ko ya baka haihuwa, ai me kai shirka, ka bautata masa. Duk wanda ya je roki duk abin da ba mai iya yi sai Allah, sai ka je ka roki wani makhluki ka bautata masa, saboda ka kudurci cewa yana iyawa. Farko ma tukunna ya mutu an binne shi, kaje kabarin shi kana roƙon shi, ma'ana amma anaka yake ne bai mutu ba kenan. In ko ya mutu dan me zaka je ka roke shi? In ya mutu shi yake bukata ka kai masa addu'a, kai baka bukata a wajensa, shi yake bukata a wajenka. Tun farkon farawa ma kafin aje a binne shi, yana iya yin komai, yana da mulki, yana da dukiya, yana da ilimi, yaje ya dawo ya kai, yana kai komo, yana ya gina wannan, ya fadi wannan, yayi abin da yake so rana ɗaya da aka raba shi da ran, sai aka ce sunan shi ya mutu. Ba haka bane ba? Da zaran ya mutu din nan daidai da tsarki ba zai iya ba sai ayi mishi, a nuna min makhlukin da yake da rai yana cikin hankali shi, zai bar a taba masa al'aurarsa. Duk wanda aka yi matsarki, aka yi ma alwala, aka yi masa wanka, aka zo aka ajiye shi, aka yi masa sallah, aka ɗauke shi aka je aka saka cikin rami aka rufe shi aka dawo, don Allah in yana da ikon yin wani abu zai ce kar ku taba min kar ma ku gan min al'aura, balle ku taba, amma yana kallon ba zai iya ba. Iya rayuwarsa shekara 100 shike ma kansa tsarki, tun daga ran da uwarsa ta haife shi take masa tsarki, akwai lokacin da yazo ya kai ba mai iya taba mishi al'aura sai shi, sai dai iyalansa. Ba haka bane ba? Sai yazo ya mutu baya iya ma kansa komai, aka zo aka yi masa tsarki, aka yi masa alwala, aka yi masa wanka, aka je aka ajiye shi gaban jama'a al'umma, aka yi masa sallah, duk dukiyar da yake da ita, da matarsa, da matarsa, da ƴaƴansa, da dukiyar da yake alfahari, duk aka fitar da shi ciki, aka je aka saka shi cikin kabari, aka ɗebo turbaya aka rufe shi, sa'annan kuma kai ka tashi ka je ka ce kana roƙon shi baka arziki, ko ya baki haihuwa, ko ya taimaka miki, ko ya agaza maka, ko ya yi menene da menene, ai ƙarshen rashin hankali ke. An fahimta? Wa iyyaka nasta'inu. Amma abinda Allah ya sauwake ma mutane, in ka nemi dan adam ya taimaka maka, ba za a ce ka yi shirka ba. Amma abinda ba mai iya yi sai Allah, in ka roki wani makhluki ka bautata masa kenan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, tun daga farkon Fatiha fadanci muke yi, muna yi ma Allah yabo, muna yi masa jinjina. To yanzu za mu fito da muradin mu, ma'ana kai akwai ladibban da ake so ka samu kafin ka roki Allah, shine aka koya mana. Yanzu muka ce ihdina aydullana wa arshidna ila sirat ila siratul mustaqim, ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu, ka nuna mana hanya, kai mu daga mu da katar zuwa ina, zuwa hanya wacce take me mustaqima. Ashe daga wannan kalma kai ka raba hanyoyi guda biyu kenan, akwai hanya mustaqima, akwai hanya muwajja, karkatacciya, lankwasasshiyar hanya, lankwasassar hanya, ma'ana hanyoyi guda biyu ne, biyu ne na haka rabu da ita ka koma wajen Allah. Ihdina siratal mustaqima, shari'a ta kasu kashi biyu, hidayatu bayanin wa irshadin, wa hidayatu tawfiqin wa qabulin. Hidayatu bayanin wa irshadin, Allah ya sauwake ma bayinsa, ya sauwake ma annabawansa, ya sauwake ma a shirye da kai, don Allah ina so a nuna min hanya, sai ka ce ga hanya nan, ka shirye da shi ko ba shirye da shi ba, saboda hidayatu irshadin ne, ka nuna masa hanya. Sai sa yace lillazina hatadaw za wal ladina hatadaw zadahum huda, wanda suka shirya sai Allah ya kara musu shirya. Ina ma'ana wanda suka shirya? Kana zaune sai mutum yazo yace ina so ka nuna min hanyar ka buga, sai ka ce ga hanyar ka buga, ka bi ka miƙe sai ka je ka buga, sai ka ma hanya, ka shirar da shi ko ba shirar da shi ba wani kuma zai ce ina son a nuna min hanyar ka buga sai ka ce ga hanyar ka buga ka ma hanya mike ka tafi da za shi sai ce nagode Allah ya saka da alkhairi sai ka ji dadi sai ka ce kaga in ka tafi zaka hadu da kaza kada ka shaurare su zaka hadu da kaza kada kai kwana zaka hadu da kaza kai dai je mike har ka kai ka buga ka ƙara mishi akan wancan ko ba kai masa ƙari ba to me bambanci tsakanin su wannan da na farko wannan yayi godiya ya saka da alkhairi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashad to na farko ka zalunce shi ka cuce shi abinda yake nema ka nuna masa hidayatu bayanin wa irshadin kenan shine Allah madaukin sarki ya aiko annabawa da manzannai su zo su yi sannan kuma hidayatu tawfiqin wa qabulin shari'a ta muwafaka da karban gaskiya wannan sai Allah madaukin sarki shi yasa Allah madaukin sarki dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba shari'a gida biyu yace wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadina innaka la tahdi man ahbabta in muka kalli kissan innaka la tahdi man ahbabta sai mutun ya zubar da kwalla sai ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faru baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare shi a kwaryan Makka ya saboda kiyaye manzon Allah ya bata da mutane mushrikai wanda suka taso tare shekaru 50 60 70 dari suka taso suka ce ka sallama mana dan uwanka yace har abada ya kare manzon Allah ya yadda da manzon Allah ya san manzon Allah akan gaskiya yake dan da kanshi yace wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina tabbas na san addinin manzon Allah yafi gumai amma ba dan ina tsoron kar ayi min dariyar gayya ba dan ina tsoron kar ayi min dariya a ce shekara 100 muna wannan abin wannan dan yaro ya zo sai ka bari yace abin da yasa na kiya kenan manzon Allah ya zo ga baffan sa dan wannan mahaifinsa ne yayi masa 12 a cikin rayuwa da kulawa da zumunci yazo zai mutu akan shirka manzon Allah ya zo yake karbi kalma ka karbi musulunci ka zo kai ne kana cikin farko wanda za su shiga aljanna baffan sa ne jini sa ne bai karba ba manzon Allah ya zo yake ce ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah yazo ba zancen sallah ba zancen azumi ba zancen komai ka fadi kalmar ranar lahira zan kafa hujja zan sai zan cece ka ya am ya baffa qul kace la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah sai ya zai fada sai miyagun abokai su zo atarghabu an millati abdul muttalib zaka bar shirka abinda muke shekaru 50 shekaru 60 shekaru 100 don yaro dan yaro nan ya kawo don yara kan kanana sun kawo gaskiya sun kawo a ba za a ce gaskiya ba don yara kan kanana sun kawo abinda suka kawo sai ka bar wannan abin zai fada in suka zo kusa da shi sai ka sa fada a haka ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba dadi yace zan ne wallahi zan neman maka gafara wallahi zai kaza 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 shi wa ma kana linabiyin sai Allah wurin kin sarki ce a ai ba daidai bane mutu ya mutu kafiri ka neman masa gafara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa alamul muhtadina wace hidaya ake nufi anan hidayatu tawfiqin wa qabulin in ba haka ba in hidayatu bayanin ne wa irshadin manzon Allah yayi fiye a kirga ki yazo yi mana da wannan alkhairi ya nuna abi kaza kar ai kaza to sa'annan kuma wata aya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ayoyin guda biyu sun bambanta shari'a ta kasu kashi biyu shari'a wanda manzon Allah da kowa zai iya shari'a wanda Allah kadai shine zai iya ya zama na baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yafi kowa son manzon Allah yafi kowa kaunar manzon Allah yafi kowa kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da gaskiya tsakanin shi haka Allah madaukin sarki har yazo ya ce wala qad tabbas alimtu bi annani nabiyyu muhammadin wannan soyayya da kaunan da kiyayewa da duk abin da ya yi manzon Allah na arziki 12 da bebi manzon Allah barashin biyayyan manzon Allah wannan soyayya duk sun masa amfani har abada ba za su yi masa amfani ba ko daya don an tambaye shi to me zaka an fara ma baffan karanan lahira yace gayya tunda ya mutu kan shirka ba abin da zan yi masa sai dai zan je in tarar da yana cikin tsakiyar wuta a bani izini na cece shi na dawo da shi samar wuta tana lullubi kafarsa amma da zafin ta na tafasa kwakwalwarsa wa na'udhu billahi minash shaitanir rajim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ايرن تفركين وئن دا كايوا نعمه كانا وئن نان مغانغانو كاي كي ربا دنيا فا غدا بيو يانزو hanyoyi guda biyu ne, akwai hanya mikakkiya, akwai hanya wacce ba mikakkiya ba. Kowa ya san mikakkiyar hanya, in ka tashi yanzu ka miƙe zaka kofar nan sakan ɗaya ka kai, amma ka ɗauki hanya da ba mikakkiya ba, ka kama kone kone kenan kafin ka kai mai yiwuwa rayuwa ta gama, mai yiwuwa baka ci nasara ba. To shi yasa komai ake so as-sirat al-mustaqim. Sa'annan kuma da ka zo wajen bayin Allah sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Irin ta farkin waɗanda kai musu ni'ima suwa kenan, annabawa da manzannai da salihan bayi, wa minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa salihi ibadillahi. Irin ta farkin su muke son ka shiryar da mu zuwa, ya Allah madaukakin sarki kada ka shiryar da mu ta farkin al-maghdubi alaihim yahudawa kenan, waladdallin an-nasara waladdallin ta farkin nasara kenan. To menene bambanci tsakanin Yahudu da Nasara? Dukkan su kafirai ne, mushrikai ne, kuma kauta za su shiga. To me bambanci tsakanin su har waɗanda suka dauki sifan maghdubu alaihim wanda suka dauki sifan addalluna? Sai suka ce Yahudawa su ne al-maghdubu alaihim. Saboda me? Saboda suna sabawa Allah ne da gangan, suna da ilimi, sun san annabawa ne, amma kuma su kakkashe su, shi yasa Allah ya fushi da su. Addalluna an-nasara, me yasa aka sifata su da dalal, aka ce suna bautatawa Allah akan jahilci, sai suka dauki wannan sifa. Amma in ba haka ba, da yahudu da nasara duk maghdubun alaihim ne, addalluna ne. To amma an bambanta su anan saboda yahudawa da gangan suke bautatawa Allah, shi yasa aka ce duk wanda yake keta haƙƙin malamai, duk wanda yake wulakantar da bayin Allah na gari, yana da sifa cikin sifofin yahudawa. In aka wayi gari kan rana ta fadi, yahuda sun kashe wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Saboda ganganci sun san annabawa ne, sun san annabi ne, amma sai su kashe shi, sai sa Allah ya fushi da su. Har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yahudawa sai da wannan aqida ta fito dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don sai da aka zo ijla'u bani nadir, ko ijla'u bani qainuqa'a, da aka dawo daga yaki aka tara su baki daya, aka ce yau sai dai ku bar Madina. Aka tambayi wane ne mai za a yi da su, wannan yace kaza, wannan yace kaza, sai manzo Allah aka jera su ana tahuwa da su daya bayan daya, suka ce mun san kai manzon Allah ne, amma ba ma san ka, ba ma kaunan ka, duk abin da zai yi mana ayi mana, in kashe mu za a yi a kashe mu. Dan Allah madaukakin sarki yace lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina mufakkina hatta ta'tiya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu, Bahaushe yace kamar yadda ka san yunwa cikin ka, sun sani sarai, amma tunda ba yadda suke so Allah yayi ba, ba sa so su dawama wuta yafi musu. To shi yasa wajen Larabawa karshen zagi a wajen su a ce ba mutum ba Yahudi, shikenan magana ta kai karshe kenan. Saboda Yahudanci shine karshen barna, to shine aka raba su aka ce in, saboda manzo Allah ya kwadaitar da haka a cikin sunna. To wannan sura tana da sunan naki masu dimbin yawa, ko tana da wata fadala da take banta da shi? Aka ce sabata fil ahadith as-sahiha fadlu fatiha minha qawluhu sallallahu alaihi wasallama ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili mithlu ummul qur'an. Yace Allah bai saukar da wata aya ko sura ba daga at-taura hal al-qur'ani kaman ma'ana suratul fatiha ba, wa hiya sabul masani, wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadith al-qudsi qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayni. Sa'annan sai aka ce tana da fadala, ana rukuya da ita, an aka karanta ma wanda aka yi masihiri, wanda kullun da safi a karanta su bakwai a shafa masa, da yamma a karanta su bakwai a shafa masa, yana da wannan fadala. Fatiha tana da wannan fadala. Manyan mutane duk da suka kai shekara 70 80 90 jiki ya kai karshe, ya kusa kai karshe, rai yana fama ya koma ga ubangijinsa, lokacin kai kake jawo shi a duniya, duk rashin lafiyar da ya same ka a lokacin, duk maganin turawa da za a yi maka sai dai ka ji sauki, amma lafiya ba zai taba yiwuwa ba. To ya za ka yi? Kullum da safe sai karanta fatiha su bakwai ka shafa wajen ko jikinka, ka karanta fatiha su bakwai da yamma ka shafa wajen ko jikinka, ko karanta fatiha su bakwai a cikin ruwa ka sha, kana yi da safe da yamma, insha Allah sai Allah ya tallafa maka. Rayuwa dai ta riga ta kare, sunna ce ta rayuwa. Baka isa bayan ka kai shekara 80 90 sannan kuma kana son kai rayuwar da kake shekaru 30 ba zai taba yiwuwa ba. Kai kanka lokacin abinci ba ya ma daɗi, rayuwar ma ba ta da daɗi. Abin da ake bukata a gare ka da ka saba tun daga kuruciya shine ibada. a lokacin zuciyar ran ba shi da abinci ba shi da magani kaman bin Allah kaman ibada kaman tuna Allah kaman zikiri shine zai baka nutsuwa to a lokacin kuma zaka bazama kana neman duniya to shine yake haifar maka da wahalhalu aje turai aje ingila aje amerika aje jamus ana dawowa gida kuma ciwon ya dawo zauna gida da asibiti duk ɗaya ne a wajen ka shekara 80-90 ka karanta fatiha so bakwai da safe ka shafa a wajen ko a karanta a shafa maka da yamma haka ko a karanta fatiha so bakwai a cikin ruwan zanzam a baka ka sha ko a shafa insha Allah za ga Allah ya saka ma jikin albarka ka kara fama kuma har ka kai shekara 120 insha Allah to wannan aya tana dauke da masaloli masu dimbin yawa ko ha tana da masaloli masu dimbin yawa shekaru 8 da suka kasance mun zauna mun karanta su daya bayan daya to amma yanzu ai ba lokacin da za a iya yin wannan ko da yake mun samu wajen mu zamu iya kullum mu karanta aya daya ba wanda muke shakka alhamdulillah ba wanda zai ce mana ku tashi ko ku zauna to amma lokaci ya kai da ana karatu ne na tarbiyyantar da al'umma ba haka bane ba a takaice dai wannan aya ta koya mana yanda zamu gode ma Allah yanda zamu yabi Allah yanda zamu jinjina ma Allah yanda zamu gabatar da fadanci gaban zatin Allah sannan mu roki abinda muke so sai ga Allah ya sa albarka a ciki alaysa kazalik to alaramma bismillah
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
suratul baqara wannan sura sunanta suratul baqara saboda kissan baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai aka ce suratul baqara an sai saukar da ita mina a cikin hajjin bankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayatuha 286 ayoyinta 286 wa hiya awwalu suratin nazalat bil madina ita ce farkon surar da aka saukar a Madina to wannan suratul baqara me ta karantar da mu me take kunshe da shi me take dauke da shi sai ce mashtamalat alaihi sura suratul baqara atwalu suratin fil qur'an ita ce surar da tafi tsawo baki daya a cikin alqur'ani wa hiya madaniyatun qala ikrima awwalu suratin unzilat bil madina suratul baqara wa tu'una ka ghayriha min as-suwar al-madaniyya abinda suratul baqara tafi damuwa da shi take kula da shi take shiryar da mu akai take karantar da mu shine at-tashri' shari'an musulunci shimfida shari'a an zauna makka quraisha sun fi karfin al'umma akai dabaru dai akai menene da menene har Allah ya kawo hijira a lokacin duk al-ahdul makki shekaru 12 ko 11 duk abinda ake fama shekaru 11 ko 12 ko 13 abinda ake fama su yadda da la ilaha illallah ba zancen azumi balle zakka balle menene da menene su yadda la ilaha illallah to su kuma sun san ma'anar kalmar saboda larabawa ne tsantsan larabawa sun san ma'anar la ilaha illallah da a ce fadar kalmar kadai yana wadatarwa da laraba sun fada sun kwaci kansu daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sai yasa ce idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li shayril majnun wa yace ku bar ubangijin nan ku aka ce ku ce la ilaha illa allah da yake harshen su ne sai suka san cewa kana fadar la ilaha illa allah duk wani gunki ka bujire masa kenan sai su ce a inna la tariku alihatina la sha'ir majnun. Amma in aka tambaye su kul man rabbus samawati wal ard, sai su ce Allah. Waye halicci sama da kasa? Sai su ce Allah. Waye kaza? Duk sun yadda da rububiyya. Menene suka kasa yadda da shi? Uluhiyya. Uluhiyya din nan ita ce take wahal da su, saboda shekara 50-60 ya saba da bautan gumakai Lata wal Uzza wa Manat as-Salihah al-Ukhra, ba haka bane ba? Sai manzo Allah ya ce ku fadi la ilaha illallah, sai zama musu wahala. Yace a inna la tariku alihatina la sha'ir majnun, ma'ana balarabe ba Quraishi ya sani da harshensa da kokolwarsa da jininsa da zuciyarsa, ya san cewa yana fadar cewa la ilaha illallah. To da ya je gida duk wani gunki sai ya sare shi yar kenan, yau ba magana. To shi yasa suka karban wannan kalma. To sai haka aka yi ta fama da su har Allah ya so ya kawo hijira, aka tashi daga Makka aka koma Madina. To yanzu an koma Madina ba wai an gama da wahalar bane, wahalhalun da aka hadu da su Madina sun fi wahalhalun da aka hadu da su Makka. Don Makka Qurayshawa ne, mushrikai ne, ba masu ba masu. Amma Yahudawa sai aka zo Madina sai aka samu munafikai. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina, sai sai ai mun yadda mun karba mun, sai sa al'amari munafikai yafi komai wahala. Yasa kace innal munafiqina fi ddarki al'asfali minan nar, sai sa suratul baqara tana shiryar da mutane, tana shimfida shari'a ne almunazzim li hayatil muslimina fil mujtama aljadid bil madina. Yanzu an zo an samu zamantakewa, an shiga cikin wani sabon hali a sabuwar kasa. To ya kamata a samu shari'ar da zata shimfida musu rayuwar da za su iya rayuwa akan tafarki madaidaici, mujtama addini wa daula, ma'ana taron da aka hada addini wa daula. Tunda aka addinin musulunci ya sauko har ana da kasa, ba za a taba raba waɗannan abubuwa guda biyu, addini wa daula. Duk tare suke tafiya, wanda suka ce sun daki addini suka bar daula sun yi kuskure, wanda suka ce sun daki daula sun bar addini sun yi kuskure. Ya za ka yi? Sai ka ɗauke su guda biyu, addini wa daula ma'an. Fala yanfasilu ahaduhuma 'anil akhar, babu radda za su taba rabuwa dini da daula, addini da daula, ma'ana da mulki da addini shari'a. Wa innama huma mutalazimani talazumal jasadi war ruh, wai addini wa daula yadda ka san gangan jiki da rai, haka addini da daula rasu. Don addini kada zai tafi ba daula, ya za a yi? Ina za ka samu kudi kai kaza? Ina za ka samu kai kaza? Ina daula kada za tafi ba addini? To sai a shiga hayaniya, sai a shiga kauce makome, sai a shiga cikin abubuwan da ba su da kyau. Shi yasa Turawa da duk mutanen Europe da mutanen America, za ka mutum ya yi ilimi har ya yi bincike, ya yi kere-kere har ya je sama, Japan ba inda ba su kai ba a cikin kere-kere. Amma in ya dawo gida me yake bautatawa? Yana bautatawa dodo, yana bautatawa gunki, yana bautatawa shakkiyanci. Mutumin India ya yi bincike, ya yi ilimi, sun kai ko ina da ilimi, amma sai ya zo yana bautatawa sa, yana bautatawa sa. In an yanka sa ya tashi hankali, an yanka ubangijinsa. Yana bautatawa farji, yana bautawa kaza, duk iliminsa, duk abinda za ka yi in ba addinin Allah ne ke masu tsari ba. Abinda haka mutanen Turai, haka mutanen Japan, haka mutanen India, haka mutanen Ingila, haka mutanen Amerika. Amerika za su yi komai su yi bincike, ƙarshe ga sun zo me suke bautawa, shirme suke bautawa, suna shiririta, suna shirme, suna tsiraici, suna komai halar ne wajensu, komai ya halarta za su yi abinsu. Shi yasa duk tunani, duk ilimi in ba da sunan Allah aka karanta shi ba, wallahi tallahi sai dai ya halakar da kai. Sai sa aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, da sunan Allah za ka yi karatu. In za ka yi siyasa kai da sunan Allah, kasuwanci ka fara da sunan Allah, kere-kere za ka yi ka saurara sunan Allah, kimiya za ka yi ka fara da sunan Allah. To shine sai Allah ya sa maka albarka, ya daidaita ma tafiya. Liza kana tashri'ul madani qa'iman ala ta'sil al aqidati al islamiyya, yace shi yasa, wannan shi yasa rayuwar Madina aka gina ta akan tabbatar da aqidan musulunci. Wa mabda'uha al-imanu billahi, farkon aqidan musulunci ai imani da Allah, a yadda da samuwan Allah, da shi ne samanman sarki, shi halatta duk abin da kake gani shi ke iya arzuta su. Wa bil ghaibi, kai imani da ranar lahira, da annabawa da manzannai. Wa bi anna masdar al-Qur'an huwa Allah azza wa jalla, abinda ake ta yi kenan Madina, ka san al-Qur'ani daga Allah yake. Wal i'tiqad al-jazim bima anzala Allah ala rasulihi wa ala al-anbiya'is sabiqina, ka kudurce a cikin zuciyarka cewa Allah ya saukar da annaba da manzannai littattafai karshen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen littattafan Allah alqur'ani wa bi anna al'amal as-saliha tarjumanu zalika al-iman in kai imani me ke nuna me ke tabbatar da cewa kana da kyakkyawan imani sai ga ayyuka nagari sai ga ka ayyukanka sun sha bamban da ayyukan da ayyukanka yanzu sun sha bamban da ayyukanka da ayyukanka yanzu sun sha bamban da abokanka da ƴan uwayenka waɗanda basu karanta imani ba waɗanda basu karanta alqur'ani ba waɗanda ba kan shari'ar musulunci suke ba wa yatamassalu al'amalu bi aqdi silatil insani ma'a rabbih bi wasitati as-salat aiki kuma na karfafawa yana karfafuwa ne da kafa alaka tsakaninka da Allah da me zaka kafa alaka tsakaninka da Allah sallah azumi zakka haji kyautata ma makota bin iyaye kyautata ma matarka ima mijinki biyayya wa'annan abubuwa duk su ne kake karfafa sila tsakaninka da Allah madaukakin sarki wa bi tahqiqi usul at-takaful al-ijtimai sa'annan kuma a tabbatar da at-takaful al-ijtimai ma'ana takaful bi wasatil infaq fi sabilillah takaful al-ijtimai shine zamantakewa Allah madaukakin sarki bai ga dama ya ce kai zaka iya rayuwa kai kadai ko ni kadai ba dole ba zan iya rayuwa ba sai tare da kai kai ba zaka yau sai tare da ni sai tare da shi sai tare da ita to tattaru wanda muka yi muna rayuwa din nan shine ma'ana zamantakewa kenan wannan zamantakewa yana bukatar tsarin da za a tafi a tarbiyantar da mutane lafiya shine Allah madaukakin a zauna lafiya shine Allah madaukakin sarki sai wa istalakawa sai wa sai ba su kudi wai sai ba su ilimi wai sai ba su mulki saboda kowa ya kadaita da abin da yake so yayi yanda yake so a'a in Allah ya baka kudi duk dukiyar da Allah ya baka duk kudi da zai shigo hannunka yana zuwa ne da dadi kuma da fitira duk mulki da Allah zai baka ba abu biyu ke tafiya da dadi da fitira duk abin da Allah zai baka duniyar nan yana zuwa da dadi kuma yana zuwa da fitira duk kudi da Allah zai baka zai zo zaka ji dadi zaka yi amma kuma akwai fitira saboda duk sa'an da aka ce ka fitar da haƙi rabuwa da kudi sai zuciyarka ta yi mai ranka ya baci da wani ya zo ya nema sai ranka ya ɓace kuɗi naka ne ba karfin karfi za a yi maka ba amma ganin cewa lallai sai ka fitar din sai kuma ranka ya ɓace to me ya kama ɓacin rai saboda sanadin ta'alluka zuciyarka da kuɗi dukiyar kuma da Allah ya baka ya hada da hakkokin wayansu a ciki in baka ba su ba wallahi tallahi ba za ka tsira ba ranar tashi alkiyama shine takafulul ijtimai kenan wannan makoci ba shi da abin da zai ci bar a bashi wannan makotanmu ba su makota ne muna zaune tare ana kasuwanci ko ana zaune tare mutumin kirki mai mutunci sai ya zo ya mutu ko kuma sai jarin sai ya zo ya karye ga iyalansa su ta gayyara suna zaune da almuru da magariba cikin duhu an san gidan mutunci ne sai ka zo ka buga kofa ka kwankwasa kofa kana turawa sai ka jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara da kuɗi 5,000 50,000 a ciki ka ce ku je a yi ma'ana in zaka iya canza muryarka baka canza in kana son su tabbatar ka ce gashi nan fi sabilillah kada ma su san kai ka kawo su ga buhun shinkafa buhuhuna an zuba musu a cikin zaure a cikin soro ga kudi an aje musu ga mai ga sumovita ga abinci duka su ma za su je su sani za a zo wajen baki matarka bata san kai kai ba su ma ba su san kai ka kawo ba shi ma matarsa sai ta daura sanyi ta shiga cikin buki amma duk sa'an da ta san ga wanda ya bata duk sa'an da matarka iyalanka su kuka ba su duk in an hadu cikin taron jama'a in kuna nan wajen ya za su ji matarka ta dauro leshi ita ma da kuka ba su ta dauro leshi ko da kwance ne in suka shiga iyalanka da suka sani sai su ta yi musu wani gani-gani su ba da suke da mutunci da sai arba da su sun san waɗannan sun fi mu su suka ba mu sai ga suna jin me to shi yasa kauce ma wannan mutanen Madina kenan da sai a kwankwasa kofa da almuru ana bude kofa sai a jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara kuɗi sai a ce gashi na fi sabilillah sai kama hanya ko an fito ba za ga inda ya bi ba ya rufe fuskar shi ya rufe hanya shi ko da asuba da sai ga hankalin to kai kenan tsakaninka da Allah baka bukatan komai sai sakayya daga Allah madaukakin sarki to za mu iya kamanta wa'annan yanzu yana da wuyayi ko to za mu iya farawa ko ba za mu iya ba wa'anda suka yi daɗin me yasa mutane ne kaman mu me yasa su suka iya yi mu ba za mu iya yi ba tarbiyya ce ta sha bamban tarbiyya ne ta sha bamban tarbiyya ce ta sha bamban ko in aka dawo da tarbiyya za a iya ba abinda ba za a iya ba shine takafulul ijtimai kenan wani yana da dukiyar da zai rayu shekara ɗan mai shekaru mai tan wallahi yana dukiyar da zai ci amma kuma kullun yana nema makocinsa ba shi da abinda zai ci amma yana jin zafin ya wadata su abincin wata shida abincin wata uku, abincin shekara, akwai mai kudin da makocin shi na kusa da shi da zai ba su abincin shekara, wallahi ba zai girgiza ba a cikin tattalin arzikinsa. Amma da wahala a iya ayi wannan abin, saboda shaidan duk abinda zaka yi ba shi da rabo a ciki sai ya saka maka kiwuya, duk abinda zaka yi shi ke da rabo, kai baka da lada komai a ciki sai ya karfafi gwiwanka. Shi yasa an biyo ka gida ana neman taimako sai ka bada 10,000, in an zo cikin jama'a kai da kanka ka san ka bada miliyan ma ka zubar da mutuncinka sai ka ce ka bada miliyan 5, ba haka bane ba? Me ya bambanci tsakanin nan ka bada miliyan 5 da aka bi ka gida sai ka bada naira 10,000, me ya bambanci? Saboda can din nan daga kai sai Allah, daga sai wanda ya zo nema, ba wanda zai gani ya yabe ka. Nan kuwa jama'a kowa ya san akaunti ka, kowa ya san tattalin arzikinka. In ka bada 10,000 ma kai ma zaka ji sai an bada miliyan 5. Ko ya zai zafi ko bai zafi ba, ya bayar ba ya kwaci kansa ba, to abinda ake so kenan. In za a yi abu ai tsakani da Allah, balle wannan wata mai albarka, al'umma tana cikin kunci, tana cikin wani hali na samun abinci so uku ko so biyu yana da wahala, waɗansu kuma in za su ci so 100 ma suna da hali. To yaya za a yi? Sai a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda za mu zo min marazaknahum yunfikuna. Ko sai ce sifatul mu'minina wajza'ul muttaqina, ma'ana suratul baqara alif lam mim, sai ce zalikal kitabu la raiba fi, alif lam mim. Malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, an huta kenan ku, Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan. Duk inda ka je ka zawo ba za ka iya kwance wannan magana ta su ba, sai dai kai kari ka ce Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan. Ai suratul fatiha ma da kace alhamdulillahi rabbil alamin, Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi, to ya aka yi ka fassara, ka samu dama ka fassara, sai ka nemi fassarar da zaka ba waɗannan su ma. Sai aka ce waɗannan surori da aka bude su da waɗannan kalmomi an kalubalci larabawa ne, suka ce launa sha'u la kunna mithla hadha, ai wannan alqur'ani muna so zamu iya yi, zamu ya kawo mu ma larabawa ne masu fasaha masu balaga. Sai aka ce to fa'at ku kawo irin alqur'ani irin wannan, sai suka kasa. Sai aka ce ku kawo ashra suwadin, ku kawo surori guda 10, suka kasa. Aka ce ku kawo aya gajeruwa ko sura mafi gajarci a ciki, suka kasa. Yace aka ce in ba su iya ba kuwa walan iwa illam taf'alu walan, sai aka ce musu walan taf'alu, da balagan ku da fasaha ku da iya azanci da iya har hada maganganu, alqur'anin nan da wa'annan harufa aka hada su, alif lam mim, alif lam mim sad, kaf ha ya ayn sad, alif lam ra, duk wa'annan ayo surorin alqur'anin nan daga wa'annan harufa aka har hada shi. To me ya hana ku kuma ku iya ku hada harufan ku ne da kuke magana da su tun bil azin farkon jahiliya, kuna magana da su, kuna wake-wake, kuna alfahari, to me yasa aka kalubalace ku kuka kasa? To shi ne aka ce wannan Allah ne ya kawo ne don ya nuna ma larabawa gazawansu. Kowanne ne zaka faɗa ijtihadi ne malamai suka yi, Allah bai ce ga abin da yake nufi da waɗannan ba, ya dai kawo su. Yace zalikal kitabu ai hadhal kitabu, abin da yake kusa da kai, sai ka kira shi da ishara mai nesa, ma'ana kana nuna ma'ana ɗaukaka darajarsa kenan. Zalikal kitab, wannan littafi, alkitabu almuradu bi alkitabu huna alquran, wannan littafi alqurani, la raiba fihi, babu shakka babu kokwanto a cikin shi, hudan shiriya ne lil muttaqina, ga masu tsoron Allah. Su wanne mecece takawa? Attaqwa, an taj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wiqayatan taqika min azabillahi, ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah, bimtithalil awamir wajtinabun nawahi, abinda aka ce kayi kayi, abinda aka ce kabari kabari, to ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah kenan. Hudan shiriya alqur'ani shiriya ne, amma gawa ga masu tsoron Allah, waɗanda ba su tsoron Allah fa ba zai musu amfani ba. Shi yasa yace yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudillu bihi illa, abinda Allah ya faɗa kenan. Shiriya ne alqur'ani, amma ga masu tsoron Allah. In kana tsoron Allah, Allah zai sa alqur'ani ya zama maka shiriya. In kana so daga yau farkon azumi sai ka fara, duk sa'an da zaka karanta alqur'ani kana karanta shi da natsuwa, kana kokarin fahimtar me ake nufi, ka kudurci cewa da kai ake wannan maganar wallahi kafin azumin ramadana ya kare sai ka samu ɗanɗanon imani da hasken imani a cikin zuciyarka sai kaga ayyukanka sun canza sai ka ka samu ɗaukaka saboda sai kaga ka samu shiriya saboda takawa ta shiga zuciyarka kenan su wane ne masu tsoron Allah zaka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa'anda suka yi imani da ghaibi da ranar lahira da cewa Allah madaukakin sarki samamman sarki ne shi ya samar da mu kuma wannan duniya da ake ciki ba ita ce karshe ba ita ce farko amma ba ita ce karshe ba wata rana za ta zo duniyar ta kare an koma lahira imani da lahira din nan allazina yu'minuna bil ghaib imani da lahira din nan shine asalin tsira daga azaban Allah ma'ana kai yakini cewa wannan duniya waje ne aka zo yawar zama na rangadi ba wai an zo zama ne na dindindin ba wata rana za a zo a nadaita ita babu ita sai a koma ina sai a koma lahira tunanin wannan zai sa maka ka san ashe jin dadin da muke yi da sauran aiki gaban mu akwai mutuwa akwai magagin mutuwa bayan mutuwa akwai kwana a cikin kabari kabari ko ba komai kaga an rufe mutuwa aka tafi akwai barazana ra'an nan a kwana cikin kabari shekara ɗaya ne ko miliyan dubu shekara miliyan aka waye gari ranar lahira yawmal faza'il akbar fitowa cikin kabarin shi ma ba karamin tashin hankali ba ne sa'annan tsallake sirai sa'annan karban littafi sa'annan aje ma'auni wa'annan duk matakai ne a gabanka baka tunanin su kaje kana kulla sharri kaje kana tashin hankali kaje kana fitina kaje kana yaudarar mutane kaje kana zalunci duk baka tunanin wa'annan suka ce rashin halartu wannan a cikin zuciya shike ba mutum dama ya tsaya yayin abin da ya ga dama da a ce mutum yana halartan yana tunde da azaban Allah a cikin zuciyarsa da wahala ya iya sabon Allah lokacin da barawo yazo zai dauki sai takalmi duk lissafinsa ya gama lissafi ba a gani na ba a gane shi zai yi dabara zai kauce sai ayi sujjada sai ayi ruku'i sai ayi kaza sai ya dauka ya sai da a ce tunanin shi yazo to ai wani yana kallo na ina dauka za a kama ni a yanke min hannu yanzu sai ya yi lissafi da takalmi da hannunsa wanne ne ya fi masa sai ga ba zai yi ba amma lokacin da yake wannan tunanin lissafin shi duk sai ya bashi ai zai iya dauka ba a gan shi ba ba mai ganin shi ya fi kowa dabara ya fi kowa da menene ya fi kowa menene misali na ɗaya kenan misali na biyu aka ce da za a kawo namiji duk jaraban mazan duniya a ɗora masa a kawo mace duk kyau fitinan matan duniya a saka mata a saka su daki a ce ga ka gata duk abin da ga dama ka yi amma kaga wutancin kaman kambanin rodi ka san tukunyan narka rodi ana jefa mutun ciki ya zai zamo rodi ma an jefa ciki yayi mai ya narke balle dan adam kaga wutan nan na jahannama kana gama duk abin da zaka yi ciki za a saka ka suka ce dan Allah sha'awarsa za ta tashi zai iya yin wani abu ba zai taba samun dama zai manta ma da wani jin dadi kallifa duk jaraban bazan duniya a saka masa dukkan matan duniya da fitina a saka mata a ce ga ka ga ta ga daki duk abin da ka ga dama ka yi amma kana gamawa kaga tukunyan kamfanin rodi da ake narka rodi kaga wutan jahannama kana gama za a dauke ka jefa a ciki don Allah jarabarsa za ta tashi fitinarsa za ta tashi zai iya yin wani abu ma za su iya sai suka ce ai mantawa da azaban Allah shike ba dan adam dama ya je abin da ya ga dama to shine amfanin imanu bil ghaibi kasancewa akwai ranar tashin alkiyama din nan akwai fitowa daga kabari akwai tsallake sirati akwai karban littafi akwai mizani to daga nan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri a'azallahu minas sa'ir shaka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faza allazina suma su tsoron Allah sune wa'anda suka yi imani suka yadda suka kudurce bil ghaibi gaibi shine abinda baka ganshi ba baka san shi ba aka baka labari sai ka gaskata saboda gaskata wanda ya baka labari amma yanzu mutum ya ce kai imani akwai rana da rana muke ga rana kana kallo imani kuma menene amma a ce maka akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai wuta baka taba ganin ta ba sai dai kai imani da wanda ya baka labari sai ka gaskata to shine imani bil ghaibi kenan sa'annan bayan kai imani bil ghaibi wa yuqimuna as-salata bai ce suna ba da sallah ba aka ce a'a suna tsayar da sallah tun daga ran da ka balaga sallah kenan gadangadan har ranar mutuwa sa'annan kuma sallah din nan ka kiyaye ta da rukunanta fara'ilanta mustahabbanta sunnoninta mustahabbanta abinda zaka yi kenan tun daga ran da ka ce Allahu akbar kafin ka zo ka ce Allahu Akbar sai ka fara da shurutan sallah. Sallah tana da sharuɗai, tana da rukunai, da sharaɗi da rukuni duk ƙarfin su ɗaya ne. In ba a same shi ba wannan abin babu shi. To me ya bambanci tsakanin su? Aka ce wannan sharaɗi, wannan rukuni. Aka ce wannan sharaɗi, sharaɗi ai alama ne na ingancin aiki. Alamomin duk suna faruwa ne kafin ka shiga cikin sallah, kaman fuskan, kaman tsarki, kaman alwala, kaman fuskantar gabas, duk sharuɗa ne na sallah. Amma kana cewa Allahu Akbar, an gama da sharuɗan sallah, an fara kuma da rukunan sallah, kabbaran harama, karanta fatiha, ruku'i, sujjada, dagowa, duk waɗannan rukunai ne da wajibai. Sa'annan da karanta fatiha, karatun sura, sunnoni, tahiyya ta farko, sunnoni, to sallah ta hada sharuɗai, rukunai, farillai, sunnoni, mustahabbai, waɗannan duk sai ka yi la'akari da su. In ka san su a ilmance, ka rinka halarto da su a cikin zuciyarka. In baka san su ba a ilmance, kamar iyaye da kakanni mata da ba su yi karatu ba, ta yi a koya musu sallan, ta iya yin waɗannan baki ɗaya ba wasanni a ciki. Ta yi abin da ake so, ko ya yi abin da ake so, ba tare da ya koyi ilimi ya san kaza ne, kaza ne, kaza ne ba, ibada ta yi ko ba ta yi ba, to sai ka kiyaye sharuɗan sallah, rukunan sallah, farillan sallah. Farillai da wajibai karfin su duddai ne, wai suka ce farillai su ce wajibai. Sa'annan da sunnoni da mustahabbai, tun daga kabbara har ka sallame, haka zaka ta yi tun daga ran da ka balaga har mutu, shine iqamatis salat, tsayar da sallah kenan. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su. Mimma razaqnahum, daga abinda muka azurta su. Ba dukiyar taka duk zaka dauka ka bayar ba, a'a, dan kankane ne. Misali, kana mallakan naira 40,000, in an ce 40,000 ya kai nisabi, a ce miliyan 40 shekara ta kewayo, abinda ke wajibi akan ka miliyan 1, zakkar da take wajibi akan ka miliyan 1, in ka fitar da ita ka bayar miliyan 39 sun samu albarka, sun tsira. In ka ki fitar da ita, wannan kwaya ɗaya ɗin sai ta rusa miliyan 39 duk babu albarka a cikinsu. Sai ka yi ta fama, kana ta fama, abubuwa ba sa yiwa, kafi kowa tara kuɗi, kafi kowa tashin hankali, kafi kowa rashin hutawa, kafi kowa son tara kuɗin. Shi yasa ya ce wa mimma razaqnahum, daga cikin abin da muka azurta su. Yunfiquna, ina ma'ana razaqnahum, meye arziki, menene arziki? Arziki kuɗi kadai ne arziki? Duk abin da za a yi amfani da shi sunan shi arziki, da kuɗi, da ilimi, da mulki, da kaza, da kaza, da kaza, duk sunan su arziki ake ce da su. Duk abin da Allah ya azurta ka, wa mimma razaqnahum yunfiquna, in ilimi Allah ya azurta ka sai ka ciyar, in dukiya ce sai ka ciyar, in mulki ne sai ka ciyar, alfarma ce kana fada aji sai ka ciyar. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi innahu la yuhibbul. Allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك. تبارك ربنا وتعاليت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.